Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Masu azumi kuma an dauka lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 2 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Dubai and Ukraine suka tsere daga mummunan fadan da ake yi a wasu muhimman wurare dake da jama'a da yawa a kasar a jiya Juma'a. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan yayi Allah wadai da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine. Ya kuma bukaci ba tare da bata lokaci ba a kawo karshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa karamar kasa a ciki. Sabon bayanan sun fito game da yan Belarus da ke taya Ukraine yaki sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani bangaren fafutukar yantar da tasa kasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan ɗaukar azumin watan Ramadan na bana akasari daga yau Asabar a Najeriya, Nijar, Ghana da sauran ƙasashen duniya.
To, labari ya fito wurin babban limaminmu na ƙasa, ya wuce cewa ba gani ba, shi yasa mu muna bin umurnin shi, amma wanda suka ce sun bi Saudiya ma su masu yi daidai.
Za a ji cewa ƙarasa kurkucewar yanayin tsaro a Najeriya na ci gaba da tayar da hankalin 'yan ƙasar.
Idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba, to zai iya kai ga wargajiyar wannan kasa gaba daya. Babu dalili za a ce kasan da aka kashe fiye da naira triliyan 4 a cikin shekara 7 akan maganin tsaro, a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali.
Hukumomi a jamhuriyar Niger sun sha alwashin fara hukunta 'yan kasar masu zuwa wasu kasashe suna bara, ko me yasa?
Lalle an yi niyyar cewa wanga karon hukunta su sa aiki, a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka wanda ta hana shi.
Kamar kowane yammacin yau Asabar, yau ma dai muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dubban 'yan Ukraine ne suka tsere daga mummunan fadan da ake yi a wasu muhimman wurare da ke da jama'a da yawa a kasar a jiya Juma'a, duk da kalubalen kiyaye wasu daga cikin hanyoyin da aka keɓe don farar hula su fita daga kasar. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jimlar mutane 6,266 ne suka iya tsere wa tashin hankalin, ciki har da wasu fiye da 3,000 daga birnin Mariupol da ke kudancin kasar da aka yi wa ƙawanya. Tserewar farar hula da yawa daga Mariupol na zuwa ne duk da gazawar yunkurin kwashe ƙarin mutane daga birnin da jami'an tsaron Amurka suka ce hare-haren Rasha ta sama da na makamai masu linzami sun rattaka shi. Yunkurin zuwa birnin da motocin bus da jami'an aikin ceto ya ci tara, bayan da tsare-tsare da yanayin lamura suka kawo cikas, a cewar kwamitin ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a. Da safiyar jiyan, gwamnan yankin Donetsk, Pavlo Karilenko, ya zargi Rasha da saba alƙawuran da ta yi na ba da damar samar da hanyoyin jinƙai. Rahotanni daga yankin sun nuna cewa da yawa daga cikin waɗanda suka iya tserewa da ƙafa suka bar Mariupol. A yau Asabar, babban hafsan sojan Pakistan ya yi Allah wadai da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine, ya kuma bukaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. Sukar ta ba sabon ba da Janar Kamar Javed Bajwa ya yi wa Moscow, ta sha bamban da ta Prime Ministan ƙasarsa Imran Khan, wanda ya ce Islamabad ba za ta tsoma baki a faɗan ba, ya kuma kicciccakar matakan shugaba Vladimir Putin. Farmakin Rasha kan Ukraine abin takaici ne sosai, yayin da aka kwashe dubban mutane, miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira. Bayan haka an lalata rabin ƙasar ta Ukraine, abin da Bajwa ya faɗa kenan a wata tattaunawa tsaron ƙasa da ƙasa a Islamabad. Janar ɗin ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan ɓangarorin don warware rikicin, ya kuma jinjinawa 'yan Ukraine don dage wadda suke yi a yaƙin da Rasha. Sabon bayanai sun fito game da 'yan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani ɓangaren fafutukar 'yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta, da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarhora na Talata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadin su ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine wacce ya ce tana da dakaru kusan 450 zuwa 500. Vadim Kabanchuk na bataliyar Kostas Kalinowski ya ce karin dubban wasu sun nemi shiga rundunar tasu ta shafin da suke daukar ma'aikata a yanar gizo. Rundunar bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na Advel Warriors don yada labarai da hotuna ayyukanta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To gaida Maryam, anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya. Kafin nan dai bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kamar yadda aka sani dai, yau al'ummar musulmi sun dauki azumi kama daga Saudiya zuwa Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku yayi shelar tabbatar da ganin wata tun jiya zuwa Ghana da Niger da sauran kasashen duniya, inda an dauka yau au za a dauka gobe Lahadi. Kamar yadda ya kasance a Ghana, ga Hamza Adams da rahoton.
Addu'an bude taro da manema labaru kenan da limamin kasar Ghana Dr. Usman Nuhu Sharbutu ya gabatar kafin fitar da sanarwar rashin ganin jinjirin watan Ramadana na bana. Mai magana da yawun limamin kasar Ghana Ashak Armiyawu Shuaibu ne ya bayyana wa al'umman kasar cewa bisa ka'idan kwamitin neman wata ta kasa ta Hilal Committee, Ghana za ta ringa amfani da ganin jinjirin wata na cikin gida. A don haka, tunda babu labarin ganin jinjirin wata a Ghana, shakka babu za a cika watan Sha'ban zuwa 30 ya so a fara azumtan watan Ramadana daga ranar Lahad.
Malam ya ba mu izini mu sanar da ku a wannan lokacin nan babu wani labari da ya zo mana, saboda hakan nan za mu cika kidayen nan na kwanan na ranakun Sha'ban ya cika kwana 30, ma'ana kenan ranar Lahadi ya zama farko na watan Ramadan a nan Ghana. Wannan kuma muna yin shi ne kan ka'ida, kamar jama'a muke kasa muke muna da shugaba da yake tafi da mu kan irin wannan lamari, mu nuna masa ta'a kuma saboda haɗin kai.
Sai dai tuni Sunna wal jama'a a Ghana ta yi kira ga mabiyanta da su dau azumi ranar Asabar bisa dalilin da mataimakin shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a a Ghana Ashak Muhammad Kamil ya yi mini, tare da cewa babu Ahlus Sunna wato izala kenan cikin kwamitin neman wata a Ghana.
Ahlus Sunna wal Jama'a, mu ra'ayinmu da muke tafiya da shi shine mun duba kasan Ghana, in mun gani shine priority mu, shi muke so. In ba mu gani ba, muka samu labari Saudiya sun gani mun yi azumi, mun tura jama'a an je an duba ba a gani ba. Ba gani ba Saudiya ko sun gani, to mu lamu taci da azumi.
Kuna cikin kwamiti na Hilal?
Ba mu cike.
Na tuntubi wasu al'umma a inda suke cewa za su bi umarnin shugabannin su ne.
Sunana Alhaji Muhammad Al-Amin da Razak Hassan Filati. To labari ya fito wurin babban limamin mu na kasa ya wuce cewa ba gani ba, shi yasa mu muna bin umurnin shi. Amma wanda suka ce sun bi Saudiya ma su ma su yi daidai, amma mu muna kan ainihin ra'ayin malumman mu. Allah ya so ya danna ga kaman ni dai bazan taci da azumi Asabar ba sai dai ranar Lahadi.
Muhammad Aminu ke bagara. Mu yanzu muka ga masallan tarawih. Sheikh Muhammad Kamil mataimakin shugaban Ahlus Sunna na kasan Ghana gaba daya ya gaya mu da sanar da mu kamar an ga wata kasan Saudiya. Shi yasa Asabar zamu kama azumi, yasa da yadda Allah gobe Allah ya kama Asabar ji insha Allah zamu kama azumi.
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.
A gaida Hamza. Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za mu tafi jamhuriyar Niger a ci gaba da rahoton fara azumin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau Asabar, jami'an tsaron Isra'ila sun kashe wasu 'yan bandaga uku 'yan kungiyar mayakan Falasɗinawa a wani artabu da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan kasar sun ce wani bangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro a baya-bayan nan, kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila hudu sun jakata a artabun. Ƙungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa ukun mambobinta ne. Hankali dai ya tashi a makon da ya gabata bayan wasu munanan hare-hare da Larabawan suka kai a Isra'ila. Jami'ai sun yi gargadin yiwuwar samun karuwar hare-hare a daidai lokacin da musulmai suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar, lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talata da ta gabata, wani dan bindiga ba Falastini ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bnei Brak na Isra'ila kafin 'yan sanda suka kashe shi. Harin harbin ya sa adadin waɗanda Falastinawa suka kashe a Isra'ila kaiwa 11 a cikin mako guda. Shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar da yammacin jiya Juma'a, biyo bayan mummunar zanga-zangar da aka yi a kan taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni da aka gani a ƙasar cikin shekaru da dama. A wata jaridar gwamnati, Rajapaksa ya ce ya ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro, kare jama'a da kuma tabbatar da ci gaban muhimman ayyuka da samar da kayan masarufi. Daruruwan masu zanga-zanga ne suka yi arangama da 'yan sanda da sojoji a ranar Alhamis a wajen gidan Rajapaksa da ke wata unguwa a wajen Colombo babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun kama mutane 53 bayan haka an sanya dokar hana fita a birnin na Colombo da kewaye a jiya Juma'a don shawo kan zanga-zangar da ta ɓarke sakamakon ƙarancin kayan masarufi, ciki har da man fetur da sauran kayayyaki. Tsibirin da ke yankin tekun Indiya mai mutane miliyan 22 na fuskantar ɗaukewar wutar lantarki har tsawon sa'o'i 13 a rana, yayin da gwamnati ke fafutukar samun kuɗaɗen ƙasashen waje don biyan kuɗin shigo da mai.
To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa a ci gaba da kawo muku rahotanni kan fara azumin watan Ramadan. Hamid Mahmud, gare ka.
A yayin jawabin da yi wa 'yan ƙasar a jiya, Prime Minister Nijar Ahmadu Muhammadu ya sanar da ganin jinjirin watan Ramadan a wasu yankuna na ƙasar Nijar, inda ya buƙaci ga al'ummar musulmi da su tashi da azumin watan Ramadan, yayin da wasu tsiraru suka ƙi amincewa da fara azumin watan Ramadan saboda saɓanin ra'ayi kan ganin jinjirin watan.
Sunana Lawali. Abin da yasa ban ɗau azumi ba saboda ban ga wata ba, kenan ba yiwuwa in ɗauki azumi. Sai na gani in ɗauka, sai na gani nake ajiyewa. A yanzu ma ni ba na azumi, ina ci da sha, in an ga wata insha Allah zan dawo.
Sunana Malam Isa, mazaunin garin Agadas. Ni ma da kaina ina cikin mutane wanda basu doka ba, sun sa mutane cikin rudani, kuma kasar ita ma da farin ta ce ba a ga wata ba wagai, kuma daga ba suka komo suka ce an ga wata, kowa ya doki a cikin mutane, dole su shiga cikin rudani, shine da ka waɗansu basu doka.
Sai dai ba duka aka zama eh ba, yayin da wasu jama'a suka tashi da azumin bayan sanarwar da gwamnatin ta yi na ganin jinjirin watan.
Ni sunana Abbas Musa, mun doki azumi. Abin da yasa na doki azumi, magabata sun ce an ga wata, to mun mi zamu cewa ba mu da sha musu azumi? Na doka saboda ai kodi da magabata, sun ce an ga wata, mun gani sun ce aje mu ba mu da sha musu wannan.
Sunana Muhammad Adil, mun doki azumi. Mu mun doka sai da shugabannin sun ce an gani, muka yi niyyar muka doka. Da mu azumi ibada ce, kuma komai ma shi ana jagorancin shi, da basu ce ba a gani ba, da ba mu doka, ba mu doka shi, amma tunda suka ce an gani mun doka.
A kowace shekara a Nijar a daidai irin wannan lokacin akan samu sabani ta fuskar ganin jinjirin watan Ramadan, komai addini ke cewa dangane da ganin watan. Sheikh Muhammad Yahiya, Sheikh Malami a Agadez.
Shi addinin Musulunci abin da ya tanada, jaye sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Ku yi azumi dan ganin wata, ko in an ga wata ba, in ka ga wata ba, ko na gani, ko wani mai kama da ni ya gani. In dai an gani a shari'ance, to ko ban gani ba, ko baka gani ba, za mu yi azumi. Idan Allah bai ce ba, dole sai mutum ya gani, wa kazalika annabi. Inda haka nan kenan, mutumin da ke da darura gani yaya, ina azumi ya sauƙaƙe shi. Ya haka wannan kamar ra'ayi ne na wadansu daga cikin mutane ba su da dalili a kan shi. Inda 29 ne, an ce an ga wata, kuma gwamnati ya ce ya yarda da ganin, to ya waje ga musulmi sai ya azumi.
Tuni dai ƙungiyoyin addinai suka yi kashedi duk wani yunƙuri na bijirewa umarnin hukumomi. Nijar mai yawan al'umma fiye da miliyan 20, wanda kashe kusan 97 musulmi ne, gwamnatin na sa ido kan tafiyar da sha'anin addini. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda hankalin 'yan kasar ke daɗa tashi a yayin da 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji ke ci gaba da ƙuntata mu mutane. Shamsi Hamza Ibrahim, gare ki.
Kwanaki kaɗan bayan mummunar harin da aka kai kan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, an gano wasu gungun 'yan bindiga suna wucewarsu kan babban titin da ya haɗa jihohin biyu, duk kuwa da jirgi jami'an tsaro da gwamnati ta yi tun bayan faruwar lamarin. Kan wannan batu na zanta da masanin tsaro a Najeriya, Manjo ya yi shinkume ritaya.
Wato akwai dalilai da dama da suke sawa ake ganin duk wannan kokari da ake naki da 'yan bindiga kaman ba a yi. Ashe yanzu abin yana neman ya kwace, musamman abin da ya shafi nan jihar Kaduna zuwa hanyar Abuja. Zamu ga cewa ana kawo sojojin hari, ana kawo muradan gwamnati hari, sannan ko cikin garin Kaduna yanzu akwai wuraren da ake jin bom ya tashi ko an ji an aje wani bom bai tashi ba. Wannan matsala ce wanda yake sai gwamnati ta fuskance ta da gaske. Bai yiwuwa an sa sojoji a can inda ake yakin sannan sai a bar wani wuri nan a buɗe, ya zama kamar abin da ake cewa baya ba zan. Ya kamata a ƙara yawan sojojin nan, kuma duk aikin da za a riƙa yin shi bai daya. Bai yiwuwa can ana yaki nan kuma yana buɗe, za su iya zuwa su samu sa'ida a nan su huta sannan su ci gaba da abin da suke yi.
Rahotanni sun yi nuni da cewa an yi arangama tsakanin wasu 'yan bindiga da sojoji a kusa da Suleja, inda suka kashe soja tara tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yadawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Ko da yake dai rundunar sojan ƙasar bata tabbatar da hakan ba, balle ta musanta. Tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta tsakiya, Shehu Sani, ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba.
Wannan matsala na tsaro musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan, an bar shi ya lalace, ya tabarbari, ya kai ga wani hali inda mutane sun gaggazawa na gwamnatin jami'an tsaro. Wannan abu ne na damuwa, saboda idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba, to zai iya kai ga wargajiyar wannan ƙasa gaba ɗaya. Babu dalili za a ce ƙasar da aka kashe fiye da naira triliyan 4 a cikin shekara 7 akan maganar tsaro da kariya na jama'a, a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali ana ci gaba da zubar da jini da sace mutane a wannan.
To a iya cewa abin ya fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaron ƙasar ne. Dakta Yahuza Ahmad Getso ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai wani abu da ake cewa to kalmomi guda biyu, negligence da sabotage, wato sakaci da kuma yashe kafa. A cikin gwamnatin akwai da cin su kansu hukumomin tsaro, akwai abubuwa da yawa waɗanda ake da tabbacin cewa akwai waɗanda suke yin bita da kulli dangane da ƙoƙarin da ake na ganin an kawo wannan matsala ta tsaro, kuma wannan bai zo min da mamaki ba. Saboda haka akwai buƙatar za a yi gyara inda gaskiya gwamnatin take yi ta yi da gaske.
Sanata Ali Indumi da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dokokin tarayya ya yi ƙari da cewa
hakinan duka a kanmu ne. Ya kamata ana bada bayanan sirri don a san meye ne kullum. Jami'an tsaronmu suna iyakan ƙoƙarin su, ba sa a ce ba a yi. Amma idan kawai mun ce wannan hakin yana kan jami'an tsaro ne kawai, mu kuma ba mu yi namu ba. Yanzu abin da ya faru nan har yau, yanzu kusan sati ɗaya, har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba ko ina ne suka bi ba. Kina tsammanin ba sa bin wani ƙauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya, ko kuma in sun sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri? To idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba, me za su iya yi?
A halin da ake ciki dai, wannan lamari na matsalar rashin tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya ya haifar da fargaba ga matafiya, musamman ma waɗanda ke bin hanyar Abuja zuwa Kaduna, wacce ta zama jigo da ke sada miliyoyin mutane ta arewacin ƙasar daga babban birnin tarayya Abuja da kuma yankunan kudancin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya. Yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke ƙoƙarin hana 'yan ƙasar zuwa wasu ƙasashe yin bara, wanda don haka ma suka ɗau mataki kan wasu 'yan ƙasar da suka je yin bara a ƙasar Senegal. Daga Damagaran ga Tamar Abadi da rahoton.
Idan ba a manta ba, waɗannan 'yan cirani an kamo su ne daga birnin Dakar na ƙasar Senegal, su kimanin 63,000, bayan da gwamnati ta miƙa su ga hukumomi na gunduba don duba lamarin. Gwamnan jihar Damagaran Malam Lawali Madugu ya yi ƙarin haske ga Malam.
Matakai dai na hukumar da aka ɗauka, lalle an yi niyyar cewa wanga karon hukunta su sa'ai, a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka wanda ta hana shi. To bisa ga wannan ne ga halin yanzu waɗanda dai aka ma shari'a a cikin gunduma ta mata mai namiji guda 45 aka yanke ma kaso na wata 3-6 mashara'anta ta garin mata mai nan ne aka yanke musu wannan hukunci. Sai wajen ɓangaren 'yan magarya su mutum 56 ne waɗanda yanzu an yi musu tambayoyi an gane cewa dai ko suna da laifi na yin barace-barace suna gidan kasu yanzu suna jiran su ma kuma a yanke musu nasu hukunci.
Taron an gudanar da shi ne da jami'an tsaro tare da kungiyoyin sufuri. Babaye Dan Yaro shine shugaban kungiyar direbobi ta jihar da Magaran ya ce za su bada kai da fata na ganin su ma sun kawo tasu gudunmuwa.
Wajibi ne mu bada haɗin kai da a samu cigaba da sakamako mai kyau a cikin dahewa na mu. Daman muna faɗi musu basu ga daman in dai irin na mu muna kwanta musu fuska mu manyan mata mai manyi kance mun yi kundumawa mu damu waye da kan mutane su bar dako mutane suna ba kansu hala suna ba mu hala kuma suna tsotar da garin su da kasan kuma hali yadda muke ciki yanzu wata kasan mun yi ta kwanciyar hankali mun yi ta arziki duk irin wahalar muke ciki akwai abun da muna so idan ga tilo su kasashe su ba su ce ba mun tashi mun ti.
Sai dai ƴan magana sun ce ana magani kai na ƙaba yayin da ake duk wannan an samu wasu matan za su fice da yara a tare da su.
To wannan kuma sai mun ga duka mata ne san tsawon wajen mace 14 da yara sun kai fatamcin 34 tare da su. Ce to wa'anga ya kamata a yi musu hukuncin da su ma za su gane cewa wannan doka ba maza ba da ke zatawa kenan mata ne wanda su ma yanzu ko sun nuna cewa ko an hana su kinsu sai sun yi ko sun nuna cewa kenan to shine yanzu su ma suna nan an kai su gendarmerie kuma ana musu tambayoyi an kara musu tambayoyi kuma za a kai su gaban jish ya musu shari'a ga wadda doka kasa tattanada.
Su ma dai kungiyoyin fararen hula a ta bakin Sadat Iliya dan Malam kira suka yi da hukumomi su karfafa waye kan al'umma.
Kasar Niger tana da dokoki wanda suka hana bara tana da dokoki wanda suka hana safara ta mutane muna da hukumomi kuma wanda hurumin su ne ma na siyaki irin wannan abubuwan da ake yi. Aikin da ya kamata na a fara yi shine na a nuna ma mutane wannan ɗabi'a da suke yi ba daidai bane ba doka ta hana shi kuma a gaya musu dokokin da suka hana wannan abubuwa.
Yanzu haka dai ana ci gaba da bincike na ƴan ciranin dan ganin irin matakan da za a dauka na dakile wannan ɗabi'a. Tamara Bari, murya Amurka daga da Magaran a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tabar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau din shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Ibrahim Dan Yaro, shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin Zandar na Jamhuriyar Nijar. A don haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka.
Yanzu ana magana hanya mai kyau ta hatsari, mara kyau ta hatsari, amma hanyar mara kyau ta yi kawo rashin hatsari da tsoro ko a hankali gida. Yanzu kidi ba hanyar ta sabo hanyar ce, kidi ba a cikin lafiya, kidi ba hanyar kitumuni, kidi ba hanyar mata mai yanzu ala ciki. Ka ji an yi hatsari sai dai kawai mota ko ta yi dera ta, amma ki ga an yi gudun gudu ya sa an yi hatsari daga nan zuwa take ta harari. To abubuwan yanzu mana mutane jiki kamar mutane da muke tuki kamar ba mu da hankali kamar mun sha wani abu da tuki. Ka ɗauki mutane ya kamata ka san yawan mutanen a kan kai da wanda suke ciki da wanda suka gamu da su. To duka wannan an yi birsu an wanke shi. Kina jin gani abu da ke ba da shawara da mun kungiyoyi masu motoci da su direbobi da kuma mu zauna tare mu san me ya kamata mu yi wanda ya kamata ka sauki a ciki ba hasa sai dai ka sauki a ciki. Tunda za ku dogon za a ɗauka sai a ɗauki dokoki da sama sai a ce a bar su. Tunda ni na zama yau shekara 17 mun yi zama annami mun yi zama mun aji duk irin abubuwan da ka hatsari a Nijar a kan maganin su. Sati da na biyu aka fara aiwatar da nabu wala sati na biyu aka dakatar da su. Parce que akwai sarrai ba a hukunci in akwai sarrai ke da abubuwa tiya kuma dai ba a kai shi kaso ba ne yake da solution ba shi mai solution. Akwai hanyoyin da ya kamata a yi wani za a yi labartar da direba da kan shi a hana shi neman abincin ya shi na ganin tsawon lokaci. Kina canza wannan yana iya kowa ya zama da ciki kina ana neman abinci na ba kaso a kai ne ba ganin da lafiya ta rukumi an hana da duka mota tsawon shekara guda ko biyu ko uku. Kina janga da jasirin su sun tuni basu duwan zai yi kina samu takardar da doka. To dan aka kai kaso kai wata uku ko wata biyu ga wata jira ku a ci gaba da kai shi. Ka ci gaba da kai shi na da yake da na biyu babu biyan haƙƙin mutane da ya ci kashewa. Duk mutumin da ya kashe mutum ya san za su yi da gidansu a biyan mutane jiya mutane su wasa. Don mutum ya san ya ɗauki mota ya kan gaci za a kunta shi za a biya diya diya dole abin za a rage. To dole abin da ke mutum sai cika shi kina gani ya zo na mutane mutum ashirin da suka mutu. Babu wani samu diya ko guda dalili waccan motar take ɗauke da mutanen ba ta da inshora na man Najeriya ce. wanda ke da rona ita ce a yanzu mu tabbata bar ta karanta ko suke sahihin ta karanta karanta kin ga burin zaman dole sai an sa ido wannan so samu su da shi fuka an kashe mutane mutum 120 ya shabe ya goma an kashe matan yan ta mashin tana nan ya rikici an kashe uwa ta badiya babu tiyar zabe ki wani yunus na zamu malama na zamu ina miki so mushi
haraka takardun mota ma su ma sai an dauki mataki wannan akai ko
daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan yanzu misali ka kira ki misali yanzu ga example ne concrete yanzu ku kwa miki cikin wannan kidi ba madam takardun miki ta shi wata uku a sosai shi ka ta wannan miki sa mu sai fatan mu sai biyan mi visit amma aikin ya gagare mu dan an bar wasu bisu da haki sun suna aiki kuma azare ma ji mu biya fatan da fiye da mai zamu biya madam kin ya ga mata community za su ga barci wanda yake da haki abu yayi wanda bai da haki ya bai wanda yake da haki yayi bari da ba sa wani hakuncin zabe shi ne sarfi ne su rusuwa na problem ko ka kai kwata paske ai da in an ce baka wutar mota ba ka rasa ta kauta in an ce ka wutar mota ba ofis ba ka wuta in an ce ka wutar mota da kuma abubuwan ne saka kika wani matsala kuma in ba muddin ma sai akai aka maganin babban mu san ina zamu ba muna halaka da ɗan uwan mu da gangan babu wani abu wanda zai mu ciwo a cikin kina dan na kashe mutane ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai kowa sai abin da gidan ba ya kamata mu da mu masu motoci da direbobin mu da hakuma mu zauna mu wakanci a furta ne ya ne kamata mu gyara wannan aikin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka mu amma mu yi tamuna ne abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mu da kontrakin a gaba dan Allah ba salamu sarki
to madalla a gaida Malam Ibrahim dan yaro a wannan mako ne kuma akai wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane 14 suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin yayi wa wakilin mu Hamza Adam karin bayani
wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan renta nan take ita wannan karamin motan ta kama da dukkan mutanen da ke cikin wannan motan ka kone kurmus wata abin da ya sandiya shi wanga mummunan hadarin mota shine ita wannan babban mota wanda take da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shima da sama
to a gaida babu makeri da wannan shiri yanzu kuma bari a saurari falalar azumi albarkacin watan azumin ramadan
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sunana mahmud muhammad huci shugaban kungiyar fitianul islam ta najeriya rishin jihar sokoto game da fadalan wannan wata mai albarka daga cikin babbar fadalar da shi kai muna shine sadar da mu da yarda Allah subhanahu wataala da zaran mai azumi shine azumi ya kuma shi sani yana fadan Allah subhanahu wataala ne gaban Allah shike saboda watan Ramadan wata ne wanda ka kulla tsakanin bawa da Ubangiji tsakanin bawa da irin dabi'o'i wanda ya kamata a ce mutun ya sifantu da su tsakanin alqur'ani da makaranta alqur'ani da mala'iku wanda su ka ta'ammuli wanda anka aiko da alqur'ani tsakanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda anka kawo mu alqur'ani ya kawo muna saboda ga mu da azumi muna zama cikin azumi mun dabi'antu ta mala'iku yayin da mun ka zama muna yawan salloli mun dabi'antu da irin sifata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ka gani ba karamar daraja bace mu yi ta sama ibada a irin wannan yanayi sa'annan na biyu far babbar fadala da yake ya kawo mana shine kusanci ta hanyar ibada ko yoshi zata tuna maka kai training ka zama mai tsayawa ga kahuhunka kana roƙon gafara kana roƙon rahama ka kankantar da kanka kuma ramadana zai mai sheka ba dan kowa ba kai ba kowa bane illa mai bidar gafara ba wane kuma zaka ji abinda duk bayi wadanda attalakawa suke ciki zaka ji halin da suke ciki saboda haka zaka ga bawa dole ya kariya ya koma karkashi ya koma yana neman gafara Allah yana neman wato saduwa da Allah subhanahu wataala sa'annan cikin babbar fadalar sa shine zai iya sa kan zuwa aikata alkhairi sadakoki da bada kyaututtuka tsakani domin neman gafara kuma duk ita shi ramadan kana hita da cikin ramadan ka koma kamar yadda da bakin bara zuwa bana baka da kowani irin zunubi in ba zunubin da a tsakaninka da bayi ba saboda haka ƴan uwa mu mai da hankali da wannan azumi sosai mu kuma zama masu kula assalamu alaikum
to da fatan an amfana masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogo Najeriya Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.